Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Akalla mutane 60 ne aka sace domin garkuwa da su a wani ƙauyen dake kudancin Kandahar na ƙasar Afghanistan. Kuma waɗannan Taliban ne ake tuhuma da aikata wannan danyen aiki. Jami'an ƙasar na Afghanistan suka ce ciki ko har da fursunoni 7 waɗanda aka kashe. Mai magana da yawun gwamnatin lardin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa an sace 'yan ƙauyen ne a lokuta daban-daban da 'yan Taliban ɗin suka kai hari a yankin a cikin Bus-Bus, kuma sun kwashe kwanaki 4 ne suna aikata wannan danyen aiki. Sai dai shugaban 'yan sandan yankin gunduman Kandahar ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP shi kuma cewa an sace waɗannan mutane ne a ranar Juma'a a ƙauyensu. Ƙungiyar Taliban dai ta samu nasarar sace mutane 70 ne daga gidajensu a ƙauyen da ke kan hanyar Kandahar ɗin a ranar Juma'a, inda su kashe 7 daga cikinsu. Babban jami'in 'yan sanda Abdul Razi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa an samu gawarwakin waɗannan jiya da safe a cikin ƙauyen ne. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Asabar ya kaddamar da wani katafaren jirgin ruwan yaƙi wanda za a kashe kusan dala Amurka miliyan 13 domin inganta shi da kayan yaƙi, wanda shugaban ya ce zai aike da dubban sakonnin gargaɗi ga sassan duniya kuma zai sa abokan gaban Amurka su kaɗu kuma kaɗuwa na ban tsoro. Shi dai wannan jirgin bayan an kwashe shekaru ana jan kafa wajen samar da shi musamman wajen kashe miliyoyin daloli, yanzu ana iya cewa an kawo ƙarshen komi domin ko je ne shugaba Trump ya kaddamar da wannan jirgin mai daukan jirgin sama a tashan jiragen ruwan da ke jihar Virginia. Shugaba Trump ya ce muddin wannan jirgin ya gitta teku to tilas ne abokan gabansu su shiga taitayinsu, domin wannan zai nuna cewa fa Amurka na nan tafe kuma tafe da ƙarfinta. Ya ce wannan jirgi zai zama wani kaman jan kunni ne wanda kuma zai hana su fada da kowa. Ya ce amma fa idan aka samu rashin jituwa komai na iya faruwa a koyaushe, kuma su ne za su yi nasara. Daga ƙarshe shugaba Trump ya soki lamirin gwamnatin da ya gada na rashin baiwa sojoji wadatattun kuɗi domin su gudanar da ayyukansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. 'Yan sandan ƙasar Somali su sama da mutum 100 ne suka ne aka sake daga gidan yari daga ƙasar Habasha inda ake rike da su aka danka su ga gwamnatin ƙasar su. Waɗannan mutane dai sun yi sama gajishu babban birnin ƙasar ne a jiya Asabar, kamar yadda jami'in gwamnatin ƙasar suka shaidawa wannan gidan rediyon. Waɗannan fursunoni da suka kai har 114 wasunsu sun sauka jirgi cike da murna take suka yi suna kuma yin sujira na yin farin ciki. Dama kafin isowansu, 'yan uwansu sun yi dafifi a tashan jirgin suna jiransu, wanda wasu har kukan daɗi suka dinga yi a bainar jama'a. Jami'an gwamnati sun shaida wa kafofin yaɗa labarai na cikin gida cewa an tsare waɗannan mutane ne akan laifuka daban-daban, ciki ko har da wato shiga cikin ƙasar ta Somalia ba tare da izini ba. Jakadar ƙasar Ethiopia wato Habasha Jamaluddin Mustafa, wanda ya yi wa waɗannan fursunoni rikiya zuwa gida, ya ce waɗannan 'yan ƙasar tasu sakin waɗannan 'yan ƙasar tasu wata alama ce da ke nuna kyakkyawan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Wasu daga cikin waɗannan mutanen an yanke musu hukuncin shekaru 20 ko ma fiye, don haka sake su wata alama ce na nuna cewa akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Sake waɗannan mutanen da ya biyo bayan wata tattaunawa bayan fage ne da Prime Minister ƙasar na Somalia shi da takwaransa na ƙasar Ethiopia Hailemariam Desalegn suka yi a lokacin da suka haɗu a taron ƙungiyar tarayyar Afirka zagaye na 29 wanda aka yi a ƙasar Addis Ababa kwanan nan. Wani bom ya tashi a sansanin 'yan gudun hijirar da ke ƙasar Somalia, ya kuma yi dalilin mutuwar wata yariya da kuma ya ji wa mutane 17 rauni. kamar yadda wani jami'in gwamnatin kasar ya shaida wa muryar Amurka. Shi dai wannan bom wata yariya ce ta dauko shi ba tare da sanin menene ta dauka ba. Ta zo da shi gindin itace cikin sansanin inda mutane suke taru wanda nan take bom din ya tashi ya kashe yariyan kuma ya jima mutane 17 rauni. Ana akan hanyar kai wannan yariyan asibiti ne rai ya halin sa, inji babban jami'in yan sandan dake wato sansanin Khalif Muhammad Ali. Jami'in ya ce yana zaune sai ya ji kara mai karfin gaske inda nan take ya garzaya wannan wuri inda ya taras da wasu mata na kuka. Yanzu dai an tabbatar da mutane 18 ne suka samu rauni iri daban-daban, daga gaskin su kuma yara ne kamar yadda Malam Abdulnur ya ce wanda aka yi abin a gaban idanunsa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya yar fafutukar ci gaban ilmi musamman na diyama ta yar kasar Pakistan wacce take da zama a Ingila halin yanzu, bayan da mayakan sa kai na kungiyar Taliban suka harbe ta akai saboda jajircewa da ci gaba da magana kan muhimmancin ilmin diyama ta, Malala Yousafzai ta kai ziyara jihar Borno domin jajanta al'umar jihar kan ci gaba da fuskantar matsalar hare-hare daga mayakan Boko Haram da ta'addabi yankin so kuma kassara ci gaban ilmi. Da yake karbata gwamnan jihar Kashim Shetima ya ce akwai yara akalla miliyan 9 arewacin Najeriya waɗanda ba sa zuwa makaranta. Saboda haka gwamnan ya ci gaba da cewa ya zama wajibi ga hukumomi da ke yankin arewam su zuba jari a harkar ilmi. Gwamna Shetima ya ce ilmi na da tasiri a ci gaban al'umma. Ya ma yi misali da kansa da kuma ita kanta baƙuwa Malala Yusuf. Duk da cewa mun gabatar da wannan rahoto cikin wasu shirye-shiryenmu da suka gabata a wannan tasha, ganin muhimmancin abin da baƙuwar da kuma shi gwamna Kashin Shetima suka faɗa kan harkar ilimi, muka ga ya kamata mu sake kawo muku wannan rahoto.
Yarinyar na ƙasar Pakistan da 'yan Taliban suka zaba raba haka da ake kira Malala Yusuf ta alƙawarin tallafa ilimin ƙananan mata a tarayyar Najeriya. Malala Yusuf ne ta bayyana hakan ne lokacin da ta ziyarci jihar Borno a jiya don zazanta al'umman jihar game da abin da ke faruwa. Malala Yusuf ne ya ce ta damu ƙwarai game da irin abubuwan da ke faruwa a wannan shiya, musamman ma in irin wannan hare-hare da akan kai kan jama'a da kuma matsalolin da ake fuskanta na koma baya wajen harkar ilimi.
School. And I want to make sure that my brothers and sisters in Nigeria are not neglected from this basic.
Ta ce abin takaici tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsalar rashin zuwan makarantar yara, saboda haka zan tabbatar muku ƴan uwana ba za mu yi watsi da Najeriya wajen ba da tamu gudumawa na garin cewa waɗannan yara sun samu ilimi.
So I'm here to speak for my Nigerian sisters and brothers. If they get their education, it is a way to protect their future, it is a way to protect Nigeria's future as well.
Ta ce na zo nan don in ma ƴan uwana magana game da batun ilimin zamani wanda shine zai taimaka rayuwarsu da ma rayuwar ƴan Najeriya baki ɗaya.
And we are here to support you and to stand together with you in life. This is a fight for all of us. Girls all around the world, they are my sisters and I keep on fighting for them. So I'm here to stand with my sisters here and...
Ta ce mun zo ne don mu taimaka muku, wannan yaƙi ne dukkaninmu a faɗin duniya, don ƴan uwana ne mata, saboda haka dole in ci gaba tsayawa na tabbatar da cewa sun samu wannan ilimi. Za mu yi ƙoƙarin mu yi aiki da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganin cewa na taimaka wa waɗannan ƴan uwan nawa. Yayin da yake mai da jawabi, gwamnan jihar Borno Honorable Kashim Shetima ya ce Malala abin koyi ne ƙwarai, musamman ma ganin yadda ta zajirce wajen haɓaka harkokin ilimin mata.
As I repeatedly said, it is the latest game changer. Within a generation, the son of the kingdom can be a celebrated icon.
Ya ce batun ilimi abu ne da ke canza rayuwar mutum baki ɗaya. A cikin zamani guda za ka iya ganin ɗan talaka ya zama wani abun nuni wanda dukkaninmu biyu a nan mun isa abun misali. Don haka ilimi ta ce turban ci gaban al'umma, kowane irin al'umma a duniya.
And for us literacy, in the education of our youth, of our children, especially of the young child.
Yace kamar mu a nan arewacin Najeriya ba mu da wani zabi illa mu sa jari cikin harkan ilimi ga ƴaƴanmu da matasan mu baki daya musamman bacin ilimin harkokin ƴaƴa mata.
There are 9 million out of school kids in northern Nigeria. 9 million is up to the population of some small countries. And this is why the girl child education is vitally important.
Yace yanzu akwai kusan yara miliyan 9 da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Yace miliyan 9 ya kai yawan wani karamin kasa. Wannan shi yasa batun ilimin ƴan mata ke da muhimmanci gare mu, kuma zamu ci gaba da haɓaka wannan batun harkan ilimin a duk inda muka samu kanmu.
Because of our access to Western education, I will be a Quranic scholar somewhere, taking out a nigga in this town or tending to the girls in the local government.
Yace in ba dan damar da na samu na ilimin zamani ba, da ina nan watakila ina koyar da karatun allo ko kuma ina na ƙauyen Ganze ina kiwon awaki, amma wannan ilimin zamanin ne ya bamu dama muka zama abinda muka zama. A cewar gwamnati Kashin Shatiman, Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu kan batun ilimin mata, shugaban kungiyar Izalatul Bidi'a wa Iqamatus Sunna a Najeriya, Sheikh Abdullahi Balalau, ya yi kira ga 'yan Najeriya su ba da himma kan ilimin ɗiya mata. Sheikh Balalau ya yi wannan kiran ne lokacin da ya kai ziyara jihar Katsina, kuma wakilinmu da ke can Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi masa wannan tambaya.
To gata malam, kun zo nan jihar Katsina, shin ko akwai wani kira da za ka yi ga al'ummar Najeriya game da muhimmancin ilimin zamani ga 'ya'ya mata?
Ina kira ga sauran 'yan arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba daya. Ilimin 'ya'ya mata ai yana da muhimmanci, saboda haka ita mace ita ke kulawa da tarbiyyar 'ya'ya. In ta zama tana da ilimi, to 'ya'yanka za su samu tarbiyya mai kyau. Amma in ba ta da ilimi kowane iri, ilimin zamani da ilimin addini wajibi mu haɗa wa 'ya'yanmu, saboda haka in sun yi haka 'ya'yanmu za su samu tarbiyya na ƙwarai a wurin iyaye mata. Saboda haka ina fata za a ci gaba da barin su.
Shin wani bayani malam zai mana dangane da ƙananan sana'o'i ga matan aure, ya kamata su yi su a gidajensu?
Nan ƙananan sana'o'i su ma matan a riƙa koya musu, irin ɗinki, irin kitso, kafin ka kai 'yarka gidan miji ya zama tana da wani abu. Ba kawai matan aure ce ta je ta zama sai abin da aka yi da ta ba. Matan aure ce amma tana da wani abu da take gurgudun hali. Kuma da malam ke faɗa, cikin 'ya'yanka a samu wanda ya iya aski, ya koya, ya riƙe wakanninsa. Ba tare da an samu kaga kenan irin ƙananan sana'o'i in muka inganta shi cikin gidajenmu, to abubuwa za su ƙara yin kyau ƙwarai da gaske.
To ko me malam zai ce dangane da barace-barace da mafi yawa za ka ga a nan arewacin Najeriya ake yin su?
Alƙaluman gwamnati na nunawa akwai sama da miliyan 20 a Najeriya suna bara, kuma mafi yawansu a ina suke? Arewacin Najeriya. Amma dai ba za ka samu ɗan wannan ƙungiya ba, saboda mun shagaltu da koyar da 'ya'yanmu dogaro da kai da karatu da abin da ya kamata haka. Don haka ina kira gwamnati ta ƙara yin tsari mai kyau. Akwai wayanda sun wuce shekarun shiga firamare, sun kai shekara 20 da wani abu, sannan kuma ba za su yi shiga sakandare school ba, ba su yi karatu ba. Me za a yi da su? Domin kada wasu ƙungiyoyi miyagu su ɗauke su. Saboda haka ta wannan hanya na zuwa da jan hankali ga su shugabannin ƙungiya, hakan zai taimaka kuma su farfaɗo su gano yadda abubuwa.
Za ka ga matasa musamman 'ya'yan musulmi suna tsunduma wajen yin harkokin shaye-shaye, ko akwai wani shiri da malam kuke da shi na ganin cewa kun daƙile wannan mummunan ɗabi'a da take faruwa a cikin al'umma?
Matasan mu a wurare da yawa za ka ga sun samu kansu cikin shaye-shaye. Wasu sun gama makarantar secondary school sun yi failing, ba su da requirement na shiga jami'a, kuma 'ya'yanmu ne, ya za mu da su? Su ma a yi ƙoƙarin shirya wasu kwasa-kwasai da zai gyara musu ainihin, wato ya ba su damar samun requirement na shiga jami'a. Saboda ka ta wannan hanya za mu ƙoƙarin jan hankalinsu. Sannan so a taƙaice waɗannan su ne abubuwa da muke saduwa da 'yan uwa, mu ƙara faɗakar da su, mu ƙara jan hankalinsu. Duk inda ya kamata akwai buƙatar a sulhunta, a sulhunta. Shi yasa ƙungiyar ke tafiya gaba ɗaya, don daga mataimakin shugaba, shugaban majalisar malamai, darakta na da'awa, darakta na education, darakta na masallatai, da duk waɗanda ya kamata suke da hannu ko ruwa da tsaki a cikin gudanar da ƙungiyar suna cikin abokan tafiya, daraktan agaji da sauransu.
To alhamdulillah, muna godiya.
Dan makaranta mai karatu shi ilimi hanya ta nagarta.
Shi wuri rana ya karatu ni a wurin mulma yarina.
garena domin shi ilimi na lura hanya ce mai sanya ya raina dan magaranta mi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta
kashi wuri rana yi karatu ni auren mulma ya raina yayi biyayya ni ga iyaye sun suka so sana na karatu
ya gune ku ji inna da baba ku bar ƴaƴa mata da karatu
karatun ya mutu in mai laura shi ne zai samu ingantu
ko da ƴa mutu in ta aure zuwa da miji ai karatu soyayya ma ai ilimi ce mike bambancin so kauna
dan magaranta mi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta
kashi wuri rana yi karatu ni auren mulma ya raina ta ina makaranta
matsalar ilimi a arewacin Najeriya ta taba kowane sashe amma ɗaya daga cikin matsalolin da suke tarnaki ga ci gaban ilimi ita ce karancin malamai kuma ƙwararru domin haka ne ma'aikatar ilimi a jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar takwararta ta tarayya suka shirya wata bita ga shugabannin makarantu da daraktoci na kwanaki biyar da zammar inganta harkokin ilimi. Sakataren gwamnatin jihar Alhaji Babale Umar Yauri wanda ya wakilci gwamnan jihar a bikin buɗe taron ya yi ƙarin bayani ga wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Sakataren ya ƙara da bayyana ƙudurin da gwamnatin jihar ke da shi na ganin malamai sun sami cikakken horo domin gudanar da aikin su kamar yadda ya kamata. Don jin cikakken bayani ga Alhaji Babale Umar a ci gaban zantarwar da muka yi da shi.
Gwamnatin jihar Kebbi a shi da take duk malamin da ke cikin tata mai bita sannan a hanyar da shi yadda ya kamata ya tafi da yan makarantun nasa to shi ya samu kawar wanga an shayin irin waɗannan ya zo ga ci gaba da za'i da su kuma za a ƙara yinsu gaba da hadde lokacin da gwamnatin ta tabbata cewa muhimmancin ilimi ya zama kamar yadda gwamna ke so.
To ranka yi daɗi ko kamar nawa ne an ka kashe ga wannan gudanar da wannan bitar?
Eh yanzu ba zan iya wadda doke ga abubuwa da suke tafe guda jimla da kudade da ne masu dama wanda yake aka fitar don a koyar da malamanmu ya zama cewa yaranmu sun samu ilimi daidai da kowace jiha kuma suna iya yin gasa da mutane da ke kasashen waje ba kamar a dubi cewa a komi ilimi a mashi shi cikin gida kawai.
Alhaji Babale Umar Yauri kenan. Shi ma shugaban sashen tabbatar da ingancin sashen koyarwa waton quality assurance Muhammad Abubakar Jiga ya ƙara dada haske game da manufar shirya taron kamar haka.
Mun shirya wannan taro ne na haɗuwa da principals na makarantun ne gaba ɗaya na manyan makarantun da kana makarantun ne da kuma daraktocinmu da kuma instructocinmu na ministry saboda ita da ake zagaya aiki da kuma su principals da ke shugabanni ne a wurin ayyukansu domin su san menene a haƙoƙin shugabancin da aka dora musu na gudanar da ayyukansu da kuma kula da malaman da ke aiki da kuma kula da ɗalibai da abin da haƙoƙin da rafin ɗalibai a kansu da kuma haƙoƙin abin da ya shahi kula da ɓangaren makaranta ko wani iri kama da azuzuwa kama da yankin waje inda aka kasancewa na kula da lafiyar yaran na tsafta ne na kuma sanin ta kowane bangare wanda ya kamata a ce an sa yaro ya kiyaye abu mallami shi kuma ga abin da haƙoƙinsa ya kiyaye game da yadda zai kula da yaro da yadda zai gudanar da ayyukansa da kuma irin tsari na kowane abu wanda ake nema cikin makaranta wanda ya kamata a ce an mallaka akwai abubuwan da yake ya kamata a mallake su a cikin makaranta akwai kila a ce abin da zai shahi shigowar baki littafin da ya kamata nan littafin da ya kamata kai amfani da su idan zaka shiga aji ka rubuta mina na amma kasudin mi za ka koyarwa sannan waɗanne matakai za ka koyi za ka bi wajen koyar da wannan abu ya zan kana da wannan koyaushe fake gare ka rike ga hannunka sannan kuma ya zan aikin da za ka yi na sati da wanda haka yana cikin zango da aka shiga mata uku ka cika wannan register wanda attire ake kiran sunan na kin yara ka san yadda ake cika ta ka aje ta dukkan wani abu wanda shi ana cewa record na wani abu na wanda ake duba cikin makaranta ya amfani ba ko koyi amfani mai zuwa koyi amfani ko dalibai ya zan tantance shi kuma ka san za ka yi da shi
kazalika na sadu da shugabar makaranta ta secondary ta Jikaka Dawu da ke Tiggi a karamar hukumar mulki ta Augi Hajiya Hafsat Ibrahim Tuni inda ta bayyana irin alfanu da suka samu game da taron kamar haka
gaskiya akwai fahimta kwarai da gaske dan akwai abubuwa da aka sanar da mu waɗanda yadda muka dauke su da yanzu ana nuna muna da cewa ba haka ya kamata ba an dan samu canji an juya akan da kamar misali na inspection kamar ziyara na makarantun ne da su manya kai kai zaman ka na principal kana makaranta ne za a yi baki manya za su zo su dibe makaranta full inspection duk abin da makaranta za a yi za a bincike shi okay to sai ya kasance yanzu wannan suna na inspection an canza shi ba a son a ce an zo inspection dan inspection yadda sun ka nuna muna kamar akwai tsaurarawa gare shi ana firgita mutane in an ce ga baki nan ka samu inspectors za hankali zai tashi malamai ko an ga yayin ga anan dai kowa dai tsorace to yanzu sun ba mu tabbacin cewa an canza daga wannan system an koma quality assurance shine na tabbatar da inganci maimakon a ce inspection an zo a diba ka a kama ka da laifi a binciki wannan a an zo ne dan a gani shin me kai me abba kai ba kai shi daidai ko baka yi shi daidai ba in baka yi shi daidai ba za a baka guidance yadda za ka yi ka gyara shi
shi ma wani shugaban makarantar secondary da ya halarci taron yayi tsokaci game da muhimmancin taron inda ya fara da bayyana sunansa da makarantar da ya fito kamar haka
sunana Audu Matayas Awace ne secretary na ANCOPS na Zulu Zone principal kuma na government day secondary school Rikoto muhimmanci yana da kyau domin abin da ake tunani a yi shine ya zamana kowane principal yana da hakin ya iya evaluation aikin shi ya, da kanshi ya gani shin abin gada nayi akwai ci gaba ko akwai kokoko mabaya ne malami ya iya sani aikin gada ya yi shi principal shine shugaban makaranta shi ya kamata ya lura ya sani cin abin gada aka yi a wannan term ko wannan mako ko wannan shekara shin akwai ci gaba ko ko mabaya ne aka samu so kaga idan ana tafiya ba ganewa ko akwai ci gaba ko akwai kuma baya kaga tafiya bai ba
to watan kenan shi wannan manufarka da kake cewa evaluation watan ajiba yadda aiki ka
a wannan a gani shi aikin ga da kai shi akwai ka ci gaba ne ko ka koma baya ne
to ta yaya kuke auna
lokacin da kake karanta suwa ya kamata akwai wadansu hanyoyi da zaka bi ka gane cin karanta suwan ga da kai yaro ya fahimci wani abu ko bai fahimta ba akwai hanyoyin aunawa cewa ka ko akwai nasara ga aikin ka ko babu nasara na daya in ka yi lesson plan dinka cikin lesson plan dinka ka shirya a ƙarshen darasi kana so yaro ya fahimci kaza akwai hanyoyin da zaka bi ka sani shin yaro ya fahimta ko baka fahimto bai fahimta ba in ka ga ka karkare darasin ka sai ka fitar da tambayoyi a wannan darasin da kai ansa ya daidai da abin da kake so yara su bada ansa kaga akwai ci gaba amma idan yara ka sami maybe 10-20% na yara ba su sani ba kaga baka yi nasara ba
to a matsayin ka na shugaban makaranta watan principal idan malami yayi wannan tsarin aiki din sannan kuma an ka samu cikas da cewa dalibai ba su fahimta ba ka a matsayin ka na shugaba wani irin matakin ne zaka dauka ma wannan malami ko kuma ta wace hanya za a samu a gyara wannan aikin
ya maimaita wannan darasin abu da zai yi kenan kawai ya maimaita wannan darasin ya koma bi daga farko har karshe in na dubi lesson plan din shi na fahimci akwai inda ya kuskure in gyara mashi in ce ga yanda ya kamata kai sai ka koma ka maimaita wannan darasin gaba da har karshen ta
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga Benin Kebbi Nigeria
Daya kuma daga cikin wasu matsalolin ilimi da suka fi shafar hukumomi ita ce samar da makarantu a yankunan karkara. Masana harkokin ilimi sun koka cewa yayin da ake ta yekuwar iyaye su saka ƴaƴansu makaranta babu makarantun musamman a yankunan karkara. Domin magance wannan matsalar gwamnatin jihar Katsina ta ware sama da naira miliyan 63 domin gina wasu makarantun firamare a yankunan karkara kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana daga Katsina.
Shugaban hukumar ilimin bai daya a jihar Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura wanda ya tattauna da manema labarai a ofishinsa ya ce a fifikon da gwamnatin jihar Katsina ta baiwa ilimi ita ma hukumar ilimin bai daya ta samu wani gagarumin ci gaba.
Bisa ga ci gaba da aka samu ilimi a jihar Katsina zan ce sai mu Allah godiya kuma mu ma wannan gwamnati mai ci a yanzu godiya musamman ba kamar shi mai gina gona Alhaji Aminu Bello Masari domin kamar yadda dauke da kawali lokacin kamfan dinsa in ya zo ga ofis ilimi shi zai ba firoshi kuma da ya zo mun gani domin takarda aka ce ana biki a gidansa ya ce mu gani a ƙasa ko bajin na bana ilimi shi ya fi kaso mai tsoka kani da Allah kuma gyaran makarantu ba sai an gaya maka ba kai kanka mai tambayar in kana tafiya duk inda kaga fenti bulu da jako da fari aiki ne na wannan lokaci na wannan gwamnati da akai tsakani da Allah an gyara makarantu bila adadin da dama da akalla zan ce maka an gyara makarantu sun kai 275 a jihar nan sabon gini zan iya ce maka an gina akalla sun kai su ma 270 haka office da store to su ma yawan kusan number ban dakuna an gina akalla 58 inda yara za su kashe su zagaya da malamai domin tsakani da Allah al'amari bai yiwuwa sai an tana da mutum ina zai zagaya ko ina zai sa ya kanshi
ya ce gwamnatin ta jihar Katsina ta bada wasu sabbin ayyuka a wasu wurare a fadin jihar waɗanda za su laƙume kuɗi har fiye da naira miliyan 44
akwai wuraren zan gaya maka ya bada sabbin ayyuka kamar misali Jani a ƙasar Mani local government ya bada gyaran wannan makarantar ta Jani da fencing ɗinta da gina mata bohol akalla miliyar 44 na abu akwai makaranta a ƙasar Sandama inda mutane suka nema wanda mai martaba cikin daura sun saka mai alheri irin zagayen da yake ga shanin karatun da yake gudana a ƙasar shi ya kawo kukan wannan akwai garin da ya je shi yara akalla sun kai 300 ba tare da aji ba kuma ya kira ni ya sanar da ni ga gida gwamnati ya dauki alƙawari ya ce cewa insha Allah za a gina to yanzu in ka je akwai wani gari da ake cewa Nasidi ta kuɗi a ƙasar Sandama akwai one block of two classroom aji ne guda biyu da office da ban daki wajen miliyan 9 da wani abu
Alhaji Lawal Bahar Daura ya ce akwai wasu makiyaya a giginyu da ke cikin karamar hukumar Batsari da suka ce jahilci ne ke yi musu katutu shi yasa suke yin wasu irin al'amura a inda suka ba da fili domin gwamnati ta gina musu makaranta.
In kai nan Batsari akwai wani gari da ake cewa giginyu yana cikin area da yake fuskantar bala'i na barayin Shanu. Mutane makiyaya suka yi saranda suka mika makamansu suka ce sun lura cewa jahilci shi ke sa su waɗannan abubuwa. Zaka suna so a yi musu makaranta filin ma kyauta suka ba da shi kuma zaka ni da management dina muka je garin muka gani muka ba da uniform a wurin kuma ka nemi gida gona da a gina makaranta yanzu ana can ana gina makaranta a giginyu ita ma ta wannan akalla zan ce maka waɗannan wurare guda uku da ake aiki akalla miliyan 63 da 612,792 da kobo 50 wannan su ne kuɗin da aka kashe a waɗannan makaranta guda uku.
Shugaban na hukumar ilimin bai ɗaya a jihar ta Katsina ya ce idan aka zagaya wasu makarantu da ke faɗin wannan jihar ta Katsina za a ga yadda hukumar UNICEF da gwamnatin jihar Katsina suka yi haɗin gwiwa domin gina masashai don jin daɗi da walwalar ɗalibai da malamai da ke a waɗannan makarantu.
Kira na wanke hannu ban ɗaki da wanke hannu. Hanwash za ka ga ana gina masashi wanda UNICEF ta shigo ta bamu gudunmawa mai gina gwamnati shi ma ya bada kashin shi suka bada 50% shi ma bada 50% da shi ne ake amfani ake gina waɗannan masashi ɗin.
To yanzu a kiyasi kana ganin tsakanin gyaran waɗannan makarantu da gina sabbi da gwamnatin jihar Katsina ta ce ta yi kana ganin za a kashe naira miliyan nawa?
Ai ba miliyan ba sai dai biliyan domin na san farkon zuwan mu gina gwamnati da ya shigo office na gyara ilimi banda ka san mu nan kashi federal government tana bada 50% shi ne UBEC Universal Basic Education Commission suna bada 50% shi ne matching grant jaha tana bada haka shi ne ake haduwa daga ana gyare-gyaren wannan to ba irin wannan na san mai gina gona ya ware zunzurutun kudi wanda ya ba shiyar ilimi kai secondary da primary ba miliyan ba biliyan uku wanda ya ce biliyan ɗaya ta taho na ita ma aka saka ta duka a cikin gyaran makarantu na jahannam tsakanin da Allah zan ce maka a yanzu akalla biliyoyin da aka kashe zan ce maka akalla jahannam an kashe kuɗi sun kai biliyan uku a fannin ilimi.
Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Masu sauraro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da yarda su za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Solomon Abu da Chubahiro Diodone waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai mako.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Ka'almusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.